الله وبركاته. كما يد مكتابة أتي قبل كراتم ولا تفتير أولا مصلاتي نجوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكي أنقر لرافين البطا أجهر بوتي نيجيريا أيو منا قوما كاريكي قرانا قوما كاريكي أتيكم بكي أموت الرمضان قبل هكا فرقا قدر فرق نعينهم قوما كاريكي أموت سنمنا كاريكي قوما بكي ينظركم ذا مفارق قوما كاريكي أيو ليك ماتا ate wanda za su yi tahajjudi za su fara ba kamar yadda waɗansu suka fara jiya ba su sun yi fassaran cewa wato goman ƙarshe to sai suka kaddara mai yiwa a ce 29 za a yi ranar 30 kuma wato 29 za a yi azumi ranar 30 a yi sallah kenan shi ya sa suka fara sallah a daren 20 wanda kuma mafiya yawan malamai suka ce ba daidai ba ne domin wata babu wanda yake da tabbaci zai yi kwanaki 30 ne ko 29 ai sauki ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan an yi 29 sauki aka samu tunda za a yi amfani da jinjirin wata ne saboda haka yau muna cikin daren 20 wato da 1 ga watan Ramadana duk wanda yake so yayi tahajjudi to sai ya fara cikin wannan dare menene ake nufi da tahajjudi shine kana cikin bacci mai nauyi ka fasa ka taki domin kai sallan nafila ka roki Allah subhanahu wataala inda so samu ne mutum yayi a masallaci a cikin mutane saboda a karfafa ma juna gwiwa idan babu riya babu alfahari babu sakon Allah subhanahu wataala amma idan akwai riya da alfahari ko sakon Allah to wannan kuma daga abin da yake sunna an koma haramu sai ayi kokari a kiyaye don haka kamar yadda aka ba da sanarwar cewa ba za mu samu daman yin wato tahajjudi a wannan masallaci ba kamar yadda ba zai yi a yi itikafi ba to kaga wanda bai samu fita ya tafi wani masallaci ba inda za su yi tunda ba kowane masallaci ne za su yi ba ba kowane limami ne za a sanya shi ya yi tahajjudi ba saboda gudun karaje a ɗebo ɗan dagaji su zo su yi ta wahala tumamu da suke bin sallah tunda ba ko ina ne yake yi ba wannan ba zai hana kai kadan ka tashi kai ba tunda inda kana da karfin niyya kana da kyakkyawan niyya kana da kuzari zaka iya tashi kaman karfe 2 karfe 3 ko karfe 4 tunda ana barin suhur wajen karfe 4 da nawa ne o biyan ne ma da rabi ko kusan biyar da kwata wajen biyar da da akirin ko da kwata mu dai tsaya haka don ka san wani kana ce kaza sai ya wuce wajen to kaga ko karfe 4 ka taki za ka iya yin tahajjud saboda ina kyautata zaton azumin nan inda ba mutum ya kwanta da wuri ba taki karfe 4 sai ka dage da aka ce ma annabi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka fatahajjad bihi kun ga kamar ana umurni ma annabi ne shi kadai amma aka ce wannan ya shafi kowa da kowa duk wanda yake son lada annabi dole ne ya yi amma sauran al'umma ba dole ba don haka ko da mutum shi kadai zai iya tashi ya yi wannan tahajjudi gwargwadon abinda Allah ya hore masa kusan ni yana da fahimtar cewa inda ka samu daman nafila ni a fahimta ta ko raka'a nawa ne ka yi don saboda in ba dalili ba wata rana ma raka'a biyun ba za ka iya yi ba, saboda haka in ka samu dama ita aunawa yusalli raka'ataini, wato yana sallah raka'a biyu, wato raka'ataini summa tusallim wa raka'ataini summa tusallim wa raka'ataini summa tusallim. Misali raka'a biyu kai sallama, raka'a biyu kai sallama wanda za ka yi su masu nauyi, ko raka'o'i hulhulu wanda za ka rinka yi masu nauyi, domin tahajjud akwai maganan wato wahala a ciki, ba wai sallolin nafilfili masu sauki ba ne. Saboda haka ya ku yan uwa, a yau 20 ga watan Ramadana, kuma daren 21 ga watan Ramadana, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina tana da shekara 1447, wanda ya zama daidai da 9 ga watan Maris miladiyar annabi Isa ɗan Maryam alaihi wassalam. Idan lissafin su ya inganta tana da shekara 2026. Kuma muna da jaddadawa a yi haƙuri, domin saboda wannan tafsiri da muka yi ba a mala handin ƙoban masallaci ba, ba a danƙa mana masallaci ba, roƙa muka yi a ba mu dama mu aiwatar da sallan tarawihi da tafsiri a cikin masallacin, saboda akwai waɗansu ayyuka waɗanda suka rage waɗanda ba a kammala ba. Amma kuma zahirin gaskiya waɗannan ayyukan kusan mu ne muka roƙi alfarma, muka ainihin ƙirƙiro su domin mu daɗa, ko kuma domin a daɗa inganta masallacin. Shi yasa muka roƙi mai girma gwamnan jihar Bauchi da yake gina wannan masallaci, ko da yake inganta wannan masallaci, da cewa muna roƙon a faɗaɗa mana rahaba ko haraban masallacin, ya kasance za a samu filin da ko da motoci nawa ne da babura nawa za a iya fakin ɗinsu a cikin masallacin, ko da wani irin taro ne idan aka zo yi za a yi taron ba tare da matsala ba. Kuma mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya amince da faɗaɗa masallacin, saboda haka yasa aka jinkirta ainihin handin ƙoban masallacin. Amma ba don haka ba, initially aikin da aka tsara tun farko, ko kuma a gaba ta biyu ko ta uku, duk da kasancewa muna kawo observation, kusan mutum ya samu fili to sai ya daɗa shiga ya yi ta shiga, kamar yadda duk wanda ya duba wannan masallaci abin zai ba shi sha'awa. Da farko ba haka aka tsara ba, amma muka yi ta roƙo, kuma gwamna yana amincewa. Ina jin mun yi roƙo ya kai gaba wajen guda uku, muna ce a daɗa faɗaɗa masallacin, a daɗa inganta shi har aka zo wannan half decking ɗin nan, wanda ina kyauta zaton wannan half decking da aka yi saboda mata aka yi, da an mana handin ƙobansa, da yanzu mata ne a wajen. Sai dai idan mazan sun yi yawa sun ture mata, to sai matan su haƙura a haraban masallaci, saboda mai arrijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Duk yadda aka yi mazaje suna sama da mata, tsiyan mata dole su haƙura. Sai dai kuma an samu matsiyatan mazaje, to wannan kuma Allah ya sauwake. Sai Allah ya ce fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaibi bima hafizallah, saboda haka waɗannan mata su kuma sun fi matsiyatan mazaje, saboda haka kuma mazaje ku shiga taitayinku. To don haka wannan masallaci ya samu ainihin approval kashi daban-daban, ya sa muke daɗa jaddadawa wajen miƙa godiyanmu ga ainihin mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad, ƙauren Bauchi, ƙauren daular Usmaniya. Lallai ya yi ƙoƙari wannan aiki da aka yi, duk da kasancewa akwai masu kawo suka ta ɓangarori daban-daban, amma bai saurare su ba. Kuma wannan na faɗa a gaban kowa, kuma ko a gaban Allah zan fala, tabbas hakika ni ban yi kauran bauchi ba, amma gaki ya zo ya yi mana masallaci. Wannan shine gaskiyar zace. Saboda lokacin da aka zo ana maganan campaign, na ce ai wani ya riga ya yi magana, saboda haka na yi ta ba da hakuri. Ni ban shiga gaba-gaba ba, sai gaki Allah ta'ala ya sa an zo an mana aiki gaba-gaba. Sannan yana kyauta zaton ba alfahari ba, wala fakra. A cikin nan garin Bauchi ban yi tsammani akwai masallacin da gwamnati ta kashe kuɗi kamar wannan ba, saboda kudaden da kashe sama da miliyan 400 ko 500 kuma ba a kammala kashewa ba. Saboda haka muna son mu daɗa roƙo gidan liman ma a sa a cikin masallaci gaba ɗaya, saboda haka liman zai ja kaya kenan. Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu. Saboda haka ya ku 'yan uwa, sai a yi haƙuri yadda aka samu yanayi, ba za a samu daman itikafi ba, amma shekara mai zuwa insha Allahu ta'ala za a samu daman yadda za a aiwatar da komai. Na biyu kuma ba za a samu daman sallar tahajjudi ba, shi ma saboda waɗansu matsaloli da mu kwamiti muka hango, muka zauna muka tattauna, muka ga ba za mu iya warwarewa ba, ya sa muka ce za mu ba da haƙuri. Yawwa, na kusa sai su yi tahajjudinsu a gida, wanda zai iya zuwa wani masallaci, wannan yana iya zuwa. Kada ka saurari waɗanda suke cewa tahajjudi ba ya da asali, wannan wata fahimta ce wanda take gurguwan fahimta. Saboda haka an ga wani yana ce zai ba da miliyan kaza in an kawo masa, to in an kawo hadisin kuma sai ka samu ba mamaki zai ce bai yarda da hadisin ba. Tunda annabi ya yi ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, ba sau uku ba. Ko ban zo Allah ba hana wayi ba, ya ce ina jin tsoron kar Allah ya farlanta muku. Saboda haka tunda dai an zamo ganin dama ne, to wanda ya ga dama ya fito, wanda ya ga abu na kuma ya zauna a gida ba tare da ya fito ba. To duk da kasancewa ba wai maudu'in da nake so na yi magana a kai ba kenan. Saboda haka idan ba manta ba ya ku 'yan uwa, muna cikin tafsirin wato suratu Al-Qalam, wanda muka shige ta adiya, mun karanta aya ta farko da ta biyu da ta uku, ko haka ne? Akramaka Allah, sake maimaita mana ayoyin da muka yi tafsirin su.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nun والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم.
وبنجي تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Nun, wannan harafi na nun ko na nun ara, babu wanda ya san ma'anan harafin sai Allah subhanahu wa ta'ala. Duk da kasancewa waɗansu suna ce nun, wato idan aka zo rubuta shi za a sa da waw da nunun a ƙarshe, da ma'ana harufa guda uku, ana nufin wani babban kifi wanda Allah ya halitta. Wal qalami wama yasturun, Allah ta'ala yana rantsuwa da alƙalami, wanda mala'iku suka rubuta al'amuran duniya da lahira da shi. Sannan kuma Allah yana rantsuwa da alƙalami, wanda ake rubuta ilimi ko wani abin amfani da shi amma banda abin siya. Wama yasturun, sannan Allah yana rantsuwa da abin da suke faƙartawa, wato abin da suke rubutawa a sadara-sadara, musamman ma abin da yake mai amfani ko kuma abin da yake mai kyau ko kuma ilimi na addinin Allah. Haka ma masu rubutun su ma suna ƙarƙashin wannan, amma banda masu rubuta ɓarna. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, lalle ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya kai manzon Allah, baka kasance saboda ni'imar Ubangijinka mahaukaci ba, kamar yadda waɗansu kafirai suke ainihin zarginka ko kuma suke laƙaba maka. Wa inna laka kuma ya tabbata gare ka ya kai manzon Allah la ajran ghayra mamnun kana da lada wanda yake baya yankewa lada mai yawa tun daga lokacin da ka bayyana har ya zuwa ranar tashin alkiyama saboda haka wannan shi yake nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wayi gari ya fi kowa lada saboda aikin da Allah ta'ala ya dora masa da irin al'umman da ya bashi masu yawa da kuma muhimman ayyuka waɗanda suke masu falala wa innaka kuma lalle ya kai Muhammad kai din nan manzon Allah la ala khulqin azim kana kan dabi'u manya waɗanda suke masu kyau amma masu zarginka masu aibantaka ko masu zaginka ko waɗanda suka kafirce da Allah to suna siffatuwa ne da miyagun ɗabi'u kamar yadda za a ambata mana waɗansu daga cikinsu a can gaba sai kuma Ubangiji ta'ala ya ce
fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin
wa ba'da wasfihi bayan Allah ta'ala ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi annahu ala khulqin azim cewa yana da kyawawan ɗabi'u masu girma awa'ada Allah ta'ala al mushrikin sai Allah ta'ala ya gargadi ga mushrikai waɗanda suke aibanta manzon Allah da bayin Allah wa haddadahum bi qawli ya yi musu gargadi da faɗinsa fasatubsiru wa yubsirun to da sannu kai manzon Allah za ka ga yadda al'amura za su kasance a ƙarshe kamar yadda su ma da sannu za su ga abin da zai kasance a ƙarshen al'amarinsu a nan duniya tun kafin a je lahira bi ayyikumul maftun za a fahimta cewa wane ne a cikinku wanda yake fitinanne mahaukaci wane ne ya tantance hauka kuma wane ne fitinanne wane ne bala'i ya sauka a kansa wani mutum ne a cikinku wanda musiba ta mamaye shi kai ne da waɗanda suka yi imani ko kuma su kafirai ai fata'lamu ya Muhammad da sannu za ka sani ya kai annabin Allah wa saya'lamu al-kuffaru da sannu kafirai za su sani al-mushrikuna kafirai waɗanda suke mushrikai mukhalifuka waɗanda suka saba ma da'awarka wa mukazzibuka fi dunya waɗanda suka karyata ka a nan duniya yawmal qiyama da sannu za su sani ranar takin al-qiyama manil maftunul majnun wane ne fitinanne mahaukaci adallu kuma batacce minkum kai annabi da masu imani ne wa minhum ko kuma su mushrikai da magoya bayansu ne wato Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi haka ne a siga ta balaga amma wanda duk yayi imani ya san shi yana kan shiriya ya san shi ne kubutacce mushriki shi ne fitinanne kafiri shi ne mahaukaci tunda bai girmama Allahnsa ba kuma bai girmama manzonsa ba sannan bai ba da martaba ga littafin mahaliccinsa ba saboda haka shi ne mahaukaci shi ne fitinanne wa hadha raddun ala ba'mihim wannan raddi ne Allah ta'ala yi ga kafirai anna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa lalle annabi muhammad kana maftunan dallan ya kasance fitinanne ne wato kamar yadda suke faɗa suka ce ai ya ɓata tunda ya zo yana zagin iyayenmu da kakanninmu wal muradu bil maftun abinda ake nufi da fitinanne allazi futina bil junun wanda hauka ta same shi kun san ko lokacin da aka ba da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabci ya ga mala'ika a sifansa wanda bai taɓa gani ba annabi ya razana kuma ya sha wahala a hannun mala'ika da ya dawo gida yana cewa matarsa zambiluni zambiluni bi ma'ana kululluɓeni kululluɓeni saboda ya ga halittar mala'ika Jibrilu ya rikita shi yace ni fa inni kafitu ala nafsi, lalle ni ina jin tsoro bisa kaina, ina jin tsoro kar abinda na gani ya zamo hauka gare ni. Mai matarsa tace kalla, tace ba zai taba yiwa ba, saboda me innaka latasilur rahim, lalle kai kana sadar da zumunci, wa ta'milul kalla kana daukan nauyi, wa taqrid dayfa kana kulawa da baki, sannan kuma wa tu'inu ala nawa'ib ad-dahr, sannan kana taimakawa idan wani abu ya faru wani yana neman taimako, wato kana taimakon sa. Saboda waɗannan abubuwa da kake yi, Allah tabaraka wata'ala ba zai wulakanta ka ba, Allah ba zai kaskantar da kai ba, Allah ta'ala ba zai sanya maka hauka ba, balle ya wulakanta ka a idan mutanen duniya kafin a tafi lahira. Kuma abin da ya tabbata kenan, yadda aka ce idan ka je neman aure, to ka samo mace mai tunani wanda in ka shiga cikin tashin hankali za ta sassauta ka, ba wanda in ka shiga cikin tashin hankali za ta daɗa hura ka ba, to za a samu matsala. Ka samu wanda za ta sassauta ka, ba za ta ingiza ka ba, za ta baka shawarwari waɗanda za su amfane ka. Amma in ka je ka ɗebo wato kara da kiyashi ɗiban marar sani, to za ka sha wahala. Lokacin da ya kamata ka samu sauki ba za ka samu sauki ba. Amma kun ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya samu sassauci da goyon baya daga wajen matarsa Nana Khadija, kuma bayan ta taimaka masa wajen ba shi shawarwari, ta yi amfani da dukiyarta wajen taimaka masa a dukkan al'amuransa gaba ɗaya. Shi yasa yace babu wanda na yi gadara cikin dukiyarsa wanda yake ba tare da matsala ba, hankali na a kwance, in banda Nana Khadija da kuma Abubakar bin Abi Quhafa babban abokina. Amma duk sauran kowa ina ɗan tarar da ni. Kuma ko a rayuwa in har ya kasance akwai mutumin da yake da dukiya a kusa da kai, za ka yi abin da ka ga dama ba tare da almubazzaranci ba, ba tare da ƙeta ko mugunta ba, duk abin da ka yi ba zai ce maka uffan ba, to lallai wanda ya kamata ka jinjina masa. Kuma ba a samunsu, yana da wahala, ko da uwa ɗaya uba ɗaya ne, balle abokai, balle sa'o'in da suka tashi lokaci guda, yana da wahala. A ce wani ya wahala ya tara dukiyarsa, kai kuma ka zo kana ɓantara, kana bundun-bundun a ciki ba tare da almubazzaranci ba, a ce ba zai ji wani abu a zuciyarsa ba, yana da wahala. Amma manzo Allah ya ce Nana Khadija bintu Khuwailid radiyallahu anha da Abubakar bin Abi Quhafa radiyallahu an, waɗannan mutane guda biyu sun taimaka mun da dukiyoyinsu yadda duk sauran al'umma ba su taimaka mun da dukiyoyi irin wannan ba. Saboda haka wannan ƙarin bayani ne dangane da cewa mutum ya yi ƙoƙari ya nemi mace ta ƙwarai. Idan kuma ka yi aure ka je ka ɗebo duk yadda ka ɗebo, to ka ci gaba da addu'a, Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ka samu wanda za ta taimaka maka, ba wanda za ta rinka ƙwarzaninka ba, ba wanda za ta halakar da kai ba. To don haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kafiran Makka sun aibanta ki sun ce mahaukaci ne saboda wa'azin da yake yi da kuma karantar wanda yake yi, saboda yana kira zuwa ga barin addinin iyaye da kakanni na shirka da kafirci, zuwa wajensu hauka ne. To shine Allah ya mayar da martani, wa huwa uslubun rafi min al-khitab, wana ilimin balaga, wato uslubi ne wanda yake da girma kwarai da gaske. Fihi al-bu'd an al-ithara wa labt al-naql wal aql, ana kokarin jawo hankali. Fa satubsiru wa yusirun bi ayyikum al-mabtun, wato da sannu za ka gani su ma za su gani, dukan ku za ku gani a cikin ku wane ne mahaukaci a ƙarshen al'amari. Wa hadha al-hadith ka qawlihi ta'ala, wannan gargadi kaman fadin Allah madaukaki ne. Sayalamuna gadan manil kazzabul ashir, a cikin suratul qamar ubangiji ta'ala yace da sannu za su sani gobe. Sayalamuna gadan, da sannu gobe za su sani manil kazzabul ashir, wane ne wato ainihin makaryaci al-ashir wanda yake wato mutumin banza mutumin banza shine al-ashir wannan suna ce al-ashir wato mutumin da yake mafi sharri to za ku gane manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabbanta a mukan dama mun ce a saboda mun yi imani da Allah su ne dai kafirai wa qawluhu subhana da fadin Allah ta'ala wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin wa inna lallemu aw iyyakum ko kuma ku kafirai la ala hudan wane ne yake kan shiriya aw fi dalalin mubin ko wane ne yake cikin bata bayyananniya kamar yadda ayan take cikin suratu saba saboda haka wa inna la ala hudan wa inna la ala hudan wa amma antum fa fi dalalin mubin ina fata an gane mu muna kan shiriya daga wajen Allah bisa qur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ku kuna cikin bata wanda take bayyananniya kuma akara Allah ta'ala sanan ubangiji ta'ala ya dada karfafa alwa'id wal wa'ad wato gargadi da kuma albishir a waje guda in aka ce gargadi ga kafirai in aka ce albishir kuma ga bayin Allah masu imani bi qaulihi da fadin Allah ta'ala
inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin
na'am ubangiji ta'ala yace inna rabbaka lalle ubangijinka huwa a'lamu biman dhalla an sabili shine wanda yafi kowa sanin wanda ya bace gabarin hanyarsa saboda haka duk wanda yake buga kirji yana ganin cewa shi yana kan daidai yana alfahari to ka gyale shi Allah shine mai hukunci dalilin da yasa wata aya ma tace fala tuzaku anfusakum mutum yazo yana buga kirji nafi kowa ilimi nafi kowa tsoron Allah nafi kowa kusanci da Allah ƙarya yake yi wanda ya cancanta ya faɗi haka shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda ana masa ainihin wahayi amma babu wani wali ko wani malami da zai ce na fi ku tsoron Allah wannan kuskure ne to da dama za ka samu malamai masu wa'azi waɗanda suke sauraron su sun fi su tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah to suna faɗa ne saboda suna da ilimin kodon sun saba amma idan da za a fito da komai a fayyace ki a fili to sai malaman idan su ya raina fata saboda haka babu wanda zai ce inni la atqakum lillah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kai ma inda ana maka wahayi zaka faɗi haka inda kai annabi ne ko manzo zaka faɗi haka to babu annabci babu manzanci an riga an rufe kofa sannan kuma duk wanda ya ce maka wali ana masa wahayi ƙarya ne idan ilhama ne kowa ma ana masa ilhama fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kowa da ilhaman da ake masa wani a masa ilhama ya aikata abu mai kyau wani a masa ilhaman tsiya ya aikata barna da shi abin da Allah ya faɗa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ya mata ilhaman fajircinta ai fadirci sabon Allah ne kuma aikace ake aikata ki tunda sai rai ta ainihin kudura ta kulla a cikin zuciyarta za ta aiwatar wannan kalma ma ita aka kawo ta da farko fa alhamaha fujuraha sannan aka ambaci wa taqwaha da tsoron Allah ta saboda haka idan mutum zai zo yana tsoron Allah to banda bayyana cewa ki yana ganin kaman yafi kowa a'a wannan ilimi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ki kadai sai dai kawai alallaba ko hadisi yayi gargadi kace tun mutane sun halaka wanda akwai bayin Allah baka san su ba akwai bayin Allah da suke koye baka san su ba amma kace tun mutane sun halaka annabi yace wanda yace tun mutane sun halaka to fa huwa ahlakuhum to shi yafi kowa halaka in aka samu halakakkun to shine oga to ai kun ga akwai matsala saboda haka ubangiji ta'ala huwa a'lam biman dalla an sabili shi ya san wanda ya bace gabarin hanyar sa wa huwa a'lam bil muhtadin kuma Allah shine mafi sani ga shiryayyu wannan sai da aka samu takarar na ainihin a'lamu wani lokaci a cikin larabci in aka maimaita kalma sai kaga kaman akwai ainihin gwaranci a ciki amma anan sai aka sake maimaita kalman kuma babu gwaranci ya tabbatar da balaga inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin wa taqdir inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin saboda haka abubuwa ne guda biyu wanda aka kawo su da muqabala waɗannan waɗanda suka bace gabarin hanyar Allah Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san su waɗannan su ne shiryayyu masu bin shirya Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san su sai dai akwai abu guda ɗaya shine duk abin da mutum ya bayyana to da shi za a yi masa hukunci amma abin da ke zuciya wannan na Allah ne in kana sallah za mu yi maka shaida cewa kai mutumin kirki ne kana sallah a cikin jama'a kana azumi kana zakka muna ganin kana biyayya ma iyayenka kana kyautatawa makwabta kana zaune da mutane lafiya ka sifatu da gaskiya da riƙon amana da kiyaye alƙawari da duk abin da ya kamata to muna ganin ka za mu ce maka kai musulmi ne mutumin kirki abin da kake yi a boye ko da akwai matsala wannan babu ruwan mutum da Allah bai gwada mana ba amma a fili ana sallah kai kuma ka riƙe wayanka kana kan WhatsApp ko kana Facebook ko kana ta chatting ana an je an yi sallah an dawo an same ka a wajen sannan daga baya ka je kai alwala kana sallah ka kai kadai to wannan ko da an yadda da la ilaha illallah ka muhammadu rasulullah to fa akwai alaman fashin maka kanka ko kuma a samu kana sallah kana azumi din amma kuma kullum mahaifiyarka kuka take yi da kai kullum mahaifinka kuka yake yi da kai ko kuma tsakaninka da matanka zalunci ne da ainihin danniya ƴaƴanka baka ba su haƙoƙinsu yadda ya kamata makwabtanka cutarwa ce a tsakaninku da su ko kuma kai din nan gashi kana sallah cikin jam'i amma ba ƙaramin magulmaci ba ne ko ba ƙaramin annamimi ba ne to duk waɗannan abubuwa za su sanya akwai matsala a cikin musuluncinka amma ba wanda ya sai kwace maka imani gaba daya sai dai kawai a ce kai din nan ba mutumin kirki ba ne Allah ya sauwaje saboda haka inna rabbaka lalle ubangijinka huwa a'lamu biman dalla an sabili shine ya san wanda ya fi bacewa gabarin hanyarsa wa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shine masali da ainihin wanda waɗanda suke shiryayyo inna allaha rabbaka lalle Allah ubangijinka ya alam man huwa fil haqiqati addal Allah ya sani ga haqiqa wane ne batacce anta am manit tahamaka bid dalal kai ne batacce ko wanda ya tuhume ka da ainihin cewa ka kawo bata tabbas wanda ya tuhumi manzon Allah da cewa ya kawo bata shine batacce wa man huwa al mutali kuma wane ne shiryayye min al fariqaini minkum wa minna tsakanin bangarori guda biyu manzo Allah da waɗanda suka yi imani ko kuma kafirai da ƴan tawagansu hidaya wato shiriya muwassila ila sa'ada shiryan da za ta kai mutum zuwa ga jin daɗi al'adila wal adila wato jin daɗi na duniya da kuma jin daɗi na lahira domin saboda in kana da imani za ka samu natsuwa a duniya duk abinda ka samu daga Allah ne duk abinda ya same ka hukuncin Allah ne sawa'un mai kyau ko marar kyau ba za ka taɓa shiga cikin damuwa ba amma idan aka samu mutum bai da natsuwa bai da kwanciyar hankali ko kuma bai da tawakkali mai kyau da wani abu yana samun ka sai ka ce wane ne ya mun san mu to ka samu matsala ba za ka taɓa samun kwanciyar hankali ba sai Allah tabaraka wataala ya ɗaga ka a wani matsayi idan ka sukuto sai ka ce ai wane da wane ne su suka sukuto da ni to haka Allah zai canja rabanka har ka bar duniya to kaga wannan ka je lahira yadda baka samu natsuwa a duniya ba lahira ma ba za ka samu haka ba amma idan kana da imani to akwai as-sa'ada al-adila wal-ajila akwai samun natsuwa da kwanciyar hankali a nan duniya da kuma gobe kiyama. Wal ma'ana abinda ake nufi bal humud dallun waɗannan kafirai da mushrikai su ne batatu ne mukhalafatihi lima fihi naquhum saboda sun saba ga abinda zai musu amfani fil adil wal ajil a duniya ko a lahira wa ikhtiyaruhum ma fihi darruhum sun zabi abinda yake akwai cutarwa gare su domin duk wanda ya bi wani Allah to fa ko Allah tabaraka wataala ya masa istidraji to ba zai samu natsuwa ba ba zai samu kwanciyar hankali ba kuma ana buge shi in ya tafi lahira ya halaka gaba daya a gaba za mu samu ƙarin bayani akan wannan sannan kuma wa sayujazi Allah kullu fariqin kuma Allah zai saka ma kowane bangare bima yastahiqu min al-iqabi wa thawabi da abinda ya cancanta ko dai azabtarwa ko kuma lada saboda haka mun riga mun sani bayin Allah masu imani musulmi waɗanda ba su ɗebo da yawa ba ba su ɗibi rikici da faɗi ba a ranar takin alkiyama za su samu sassauci za su samu neman Allah ƙarshe makomansu gidan aljanna waɗanda suka saba ma Allah suka yi kafirci suka yi shirka kuma suka mutu a kan haka da masu aikata manya-manyan kaba'irai ko da yake masu kaba'irai waɗanda suke aikata manya-manyan kaba'irai ana haɗa su da kafirai a wani waje amma akwai inda suke rabuwa saboda wanda yake aikata babban laifi in dai ba kafirci ne ko shirka ba ya mutu da wannan to ba a cewa zai dawwama a gidan wuta wannan aqida ce ta ahlus sunnati wal jama'a amma kharajai sune al-khawarij to sun ce duk wanda ya imani ya aikata babban laifi kafiri ne idan ya mutu a haka dan wuta ne kuma madawwami sai dai malaman ahlus sunna sun ce me yasa ba a bambanta su da ainihin kafirai da mushrikai ba saboda akwai bambanci to duk wanda ya mutu da kafirci ko shirka wanda bai tuba ba kafin ya mutu wannan babu magana wanda za ka yi ka nema masa sassauci kuma kana istighfaru ibrahim li abihi illa amma wa'idatun wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahim la awwahun halim abinda allah tabaraka wa ta'ala ammata kira saboda haka duk wanda ya mutu da kafirci duk wanda ya mutu da shirka to wannan dan wuta ne kuma in ya shiga madawwami ne cikin ta har abada wanda ya samu sassauci shine Abu Talib annabi yayi bayani a cikin hadisai dukan ya samu sassauci a wajen Allah subhanahu wataala amma bayan sa babu na biyu don in ka kawo na biyu ko na uku to sai ka kawo nassi sai ka kawo nassi in ko babu nassi to babu hasake don ba za a yarda da duk hasaken da za a yi ba to Allah ya sanya mu cikin bayin Allah wal muradu abinda ake nufi bid dalal da bata dalalul dini wal aqida wato bata na ainihin addini da aqida wa bil ittida shiriwa din nan wa huwa alam bil muhtadin al hidayatu ila din shine mutun ya fahimci addini dama annabi ya riga ya fada man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah ya nufin sa da alheri yufaqqihu fid din to zai fahimtar da shi cikin addinin Allah amma yanzu kaga a ce duk wa'azu zukan da ake da tafsiran da ake wa mutum bai ganewa to yana da matsala in ba sa aka yi farabon mutan awuye ne yasa bai fahimta ba yadda za a yi a ce duk bayanan da ake yi da duk irin tafsiran da ake baka fahimtan ko daya duk wa'azin da aka yi ba za ka iya amfana da komai ba alhali ga shi annabi ya ce duk wanda Allah yake nufin sa da alheri zai fahimtar da shi a dini to kai ka kasa fahimta tunda ka kasa fahimta shikenan rike bokonka da zamani daga ainihin lokacin mutuwa za ka gane ƙuranka saboda haka kowa ya je tunani a gefe yana fahimta ne ko ba ya fahimta amma dai muna kyautar batun kowa yana fahimta ko mutum ba ya fahimta ai ba zai yadda ya ce ba ya fahimta ba duk matsala ne mutum ya ce ba ya fahimta to Hausan da ake ya ce ba ya fahimta tun da gaza cewa mafiya yawan mutane ba Hausawa ba ne masu sauraro ko dai ka samu gerawa ne ko ka samu firawa ne ko ka samu miyawa ne ko ka samu wardiyawa ne ko ka samu dingawa ne ko da yake ni ne gawa ma ne na rasa menene yaren su ne kan Ningawa menene yaren su? Ko kuma ka samu magirawa ne ba sa fahimtar Hausa, wato Hausa mai nauyi. Amma dai kusan duk Hausan da yake a wajen tafsiri da wa'azi yana ganewa. Yawa wanda ya ce ba ya ganewa ya rage nasa. Allah ya kyauta. Saboda haka wabillahi da abinda ake nufi da shiruwa al-hidayah ila din, fahimtar addini, wa fihi ta'ridun bi Abi Dahl bin Hikam wal Walid bin al-Mughira wa amsalihima. Wallahi yana sanya mu yadda mu cikin tarihi ne mai yawa. Mu ci gaba, akramakallah.
Wala tu'il mukaththibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallatin mahid.
Na'am, sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayani bayan bayanin matsayin manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wadanda suka yi imani da shi, kamar yadda anan mala yake cewa min kamalid dini wal khalq ko wal khulu. Manzon Allah yana da kamala na ainihin addini, yana da kamala na dabi'u, wal khalq yana da ma kamala ta halitta, hadda kamalan halitta. Tunda wa innaka la ala khuluqin azim, wannan suna fassarawa bisa halitta mai girma wanda Allah tabaraka wataala ya bada manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yanzu aka zo aka ce ai hancin ka yayi kama da na annabi, ko idon ka yayi kama da na annabi, ko kunnen ka yayi kama da na annabi, ba daraja ba ce? Ai abinda zaka zo ma kana takama ne, kace in kana son ka ga kunnen annabi kalli kunnuwa na, don an tabbatar mini cewa kunnuwa nan yayi kama da na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ba fa na ka banna wa kuma malaman hadisai suna bayanin cewa abinda ake nufi da sunna, sunna ana samun ta ne daga zancen manzon Allah daga aikin manzon Allah daga tabbatarwan manzon Allah, ba shi yayi ba wani ne yayi a gabansa sai yayi shiru bai yi magana ba. Saboda in ba daidai bane zai ce ba daidai ba, amma in yayi shiru to ya tabbata, ya tabbatar kenan. Sannan da sifofin manzon Allah kyawawa, kuma duk sifofinsa kyawawa ne. Sannan kuma suka ce da sifofin manzon Allah wanda Allah ya halice shi a kai, domin su ma dukkansu kyawawa ne. To amma kafin ka samu wanda za a ce gashi ne ya kama da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, yana da wuyan al'amari. Dama waɗanda aka ce suna kama da annabi, akwai ɗiyarsa na Fatima radiyallahu anha, aka ce yadda manzo Allah yake tafiya haka ita ma take tafiya, babu wani bambanci. Ku duba ku gani, manzo Allah namiji ne, ita mace ce, amma da yake ƴarsa ce sai ta ɗauko exactly irin tafiyarsa. Dama haka Allah tabaraka wa ta'ala yake. Sannan sai ga jikokinsa Al-Hasan wal-Husayn, akwai wanda yake kama ya fi kama da manzo Allah daga tsakiya zuwa sama, akwai wanda ya fi kama da manzo Allah daga ƙasa, wato daga ainihin tsakiya zuwa ƙasa. Haka Allah tabaraka wa ta'ala yake tsarinsa. Saboda haka waɗannan an tabbatar cewa suna kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shi yasa bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ɗaya daga cikin jikokinsa yana nan, sai ana bayanin sifofin annabi. Sai aka ce in kuna son ku ga wanda yake kama da annabi da manzon Allah, to ku dubi wannan yaro ɗaya daga cikin jikokinsa. To bayan tafiyan ɗaya daga cikin jikokinsa, ko bayan duk surarsu gaba ɗaya, to wa kuma aka sake kwatanta shi aka ce yana kama da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam? Babu. Yanzu ana ce kunnen ka ya kama da na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to yanzu za ka kafa kanka ka zama waliyi, ko ba haka bane? Mutum zai ce shi ma waliyi ne, saboda kunne na irin kunnen manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai dai kawai a karanta ga sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dama dai an ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ba dogo ne zololo ba, sannan shi ba gajere ne dan ɗaf ba, shi dan tsaka tsaki ne irina. kaga wanda yake tsakatsaki wai wanda yake tsakatsaki yana tsammanin ya dai shiga cikin wannan tsari amma ya fito yace tsawona dai yake da tsawon annabi yana da wahala saboda wadansu ma daga nan za su ce amma wannan kai ma wakati ne ko ni ma da nake ce kaza ai kun san duk abin alheri to ni zan fara sifanta kaina ai duk so so ne amma kaga in an ce ai maganan tsiya ne ko kaza ne sai in ce kai don ba zan sifanta kaina da wannan ba wannan kenan to don haka shine Ubangiji Ta'ala bayan yayi bayanin kamala na addinin annabi cewa abin da manzon Allah ya zo da shi daga wajen Allah ne kuma gaskiya ne na ainihin alqur'ani da aqida wanda take ingantacciya sannan ga kyawawan dabi'u wanda manzon Allah ya karantar da sahabbansa ya karantar da al'umma sannan kuma ga kyakkyawan tsari wato ta halitta wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya dora manzon Allah akai bayyana ma alaihi al-kufar shine Allah ta'ala anan zai mana bayanin abinda kafirai suke kai min al-akhlaqiz zamima na ainihin miyagun dabi'u wa da'awa ila tashaddud ma'ahum sannan kuma za a yi kira a tsananta gare su wa mukalafatihim a saba musu kada a kuskura a dauki miyagun dabi'u irin na kafirai ma qillati adadil mu'minin wa kasratil kufar musamman ma a yanzu za a ce mu'minai suna da karanci saboda ba su da karfi kafirai sun fi karfi ko dukiya tattalin arzikin duniya ma a hannunsu yake musulmi da yawa akwai kasashen da suke da arziki amma an fesu wayo an fesu dabaru ta wurare daban-daban yasa wani lokaci in kana jin labarai ko kana karanta abubuwa akwai abin takaici amma abu ne wanda gyaransa yana da wahala wani lokaci laifin namu ne wani lokaci kuma Allah tabaraka wa ta'ala haka ya kaddara duniya domin saboda a ɗauki darasi amma za ka samu yanzu kafirai su suke murzawa yadda suka ga dama a duniya kuma duk inda suke son su kashe mutum a duk inda yake za su ya kashe shi ko ba abin da za a yi ba wani hisabin da za a yi saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya ba su wannan dama a can baya da aka yi Karuna aka yi Fir'auna aka yi Hamana da ainihin Namaruzu da manya-manyan kafirai waye musu hisabi waye kama su Ubangiji Ta'ala shi ne kama su sauran masu yan je lahira saboda haka abubuwan takaicin da suke faruwa a duniya suna da yawa sai dai kawai mutum ya yi kokari ya gyara kansa tunda mu ma musulmi muna da irin namu wajen kyawawan ɗabi'u da yawa kamar yadda muka ambata mun yi nesa da kyawawan ɗabi'u yasa za ka ji waɗanda ba musulmi ba waɗansu daga cikin orientali suna karanta addinin Allah sai su ce ga musulmi nan amma ilimin da aka koya musu da ɗabi'un da ya kamata su ɗauka na musulunci sun ajiye a gefe ba sa aiki da shi amma da sun rike 100% ko da kafara suka yi kawai Allah tabaraka wa ta'ala sai ya karya kafirai amma yanzu sai mai kafara 100 Allah bai karya kafirai ba mu yi alƙunutu mai yawa sai ga Allah ta'ala bai karbi addu'o'in ba saboda ko lokacin da muke addu'o'in to muna yi ne da wani abu a cikin zuciyarmu daban kana addu'a alhali baka biyayya ma iyayenka kana saba musu karara kana addu'a kai ka fifita matanka akan danginka kuma kowa ya riga ya sani kai ma ka sani kana addu'a alhali kai barawo ne ko kana addu'a alhali kai annamimi ne ko kana addu'a alhali kai magulmati ne ko kana addu'a in kai alkawari baka cikawa ko kana addu'a in an baka amana baka kiyayewa sannan kuma kana addu'a waɗannan salloli guda biyar din nan baka kiyaye su yadda ya kamata wata rana in ka zo kana sallah rabi tunanin duniya sannan rabi kana cikin damuwanka tunanin damuwanka in ya so a samu 1/10 shine tunanin makomanka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to fa anna yustajabu lakum sai ina Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi addu'a alhali Ubangiji Ta'ala ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu wajibu da'wata da'i idza da'a falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu idan ba ina suka tambaye ka dangane da ni ina kusa da su wannan aya fa ta zo ne a zakanin bayanai dangane da abin da yake fi watan ramalana don a gwada maka cewa ka rike addu'a a cikin watan ramalana saboda kana kusa da Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma ka fada musu fa inni qareeb ujibu da'wata da'i idha da'an ina amsa kiran mai kira yayin da ya kiraye ni amma fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ubangiji ta'ala yace lallai ku amsa kirata ku kiyaye dokokina wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni su kasance masu tsoron Allah idan sun zamo shiryayyu suna addu'a misali kaman farat zan karbi addu'a doga abinda aya ta bayyana sannan kuma wani lokaci za ka ga mun zo muna addu'a mun yi addu'a mu ce kai wallahi mun dade muna ta addu'a amma har yanzu Allah bai karba ba shi ma kuskure ne saboda in kana da hankali to ka ci gaba kawai da addu'a kar ka ce ina ta addu'a Allah bai karba ba to Allah ba zai karbi addu'an ka ba daman kana gaggawa ne kai dan emergency ka isa ka sa Allah emergency ai baka isa ba ai baka isa ba ko masu ce Allahumma rzuqni emergency suna yi saboda wasa ne in kuwa da gaske suke yi to cikin tsiya za su mutu don Allah ba zai azurta su ba fa inna Allah la mukriha lahu Allah ba ban da yafi tilasta ki lallaba ki ake a roke ki ba ba hana ka ba ko da kana da laifi din ka roke Allah tunda za ka yi sujada ko za ka zo roƙon Allah ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم kai ta yawan maimaitawa sannan sai ka jefa roƙonka in ka jefa roƙonka sai ka tarab ta tafi to kaga koda kana sabon Allah zaka ci gaba da wannan addu'a Allah ya sa mu dace saboda haka shine ubangiji ta'ala anan yayi ƙarin bayani ayi taka tsantsan da waɗannan kafirai me yace fala tutil mukaththibin kada ka kuskura ka yi da'a wa ainihin makaryata ko masu karyatawa su ne kafirai da mushrikai abinda ake nufi kenan sana karkashin wannan da wani mai mummunan ɗabi'a saboda an ɗauki duk wanda ya ɗauki mummunan ɗabi'a kaman bai yi imani da ranar tashin alkiyama ba yasa Allah ta'ala ya ce fala tuti'il mukaththibin waddu su waɗannan kafirai sun so law tudhinu fayudhilun da za ka sassauta za su sassauta wannan kai tsaye ana mana fassarar qul ya ayyuhal kafiruna ne la a'budu ma ta'budun kafirai ne suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce ya rasulullah suka ce kai manzon Allah mun ga mutane da yawa suna ta imani da kai kana ta tara mutane mu kuma muna ganin addinin mu wanda muka gada daga iyaye da kakanni na bautan gumaka muna ganin daidai ne to mu ma yanzu mun sassauto muna ganin naka daidai ne amma abinda muke so a zo a halakai kada yi barambara idan aka samu kwanaki muna bautan ka za mu dawo layin ka mu yi bautan gaba daya sannan kuma sai a zo a samu kwanaki kai ma da kai da mutanen ka ku shigo layin mu mu zo mu yi bautan gaba daya to in muka je wajen Allah subhanahu wataala in dai bai da kyau to ɗaya yana da kyau za a samu sassauci don kayi nan don haka wato ka zo mu bauta ma gumakanmu mu ma za mu zo a bauta wa Allahnka shine aka ce wa manzon Allah qul ka faɗa musu ya ayyuhal kafirun ya ku kafirai la a'budu ma ta'budun ba zan bauta ma abin da kuke bautawa ba sannan kuma ba ku kasance masu bauta ma abin da nake bautawa ba sannan dadin dadawa ina jaddada muku ba zan bauta ma abinda kuke bautawa ba kamar yadda kuka kasance kuma ba za ku bauta ma abinda nake bautawa ba lakum dinukum waliyadin addinin ku yana gare ku addini na yana gare ni don haka kowa ya yi addinin sa amma aya abinda ta ambata ubangiji ta'ala yace walaula an sabbatnaka ba domin mun karfafa ka mun tabbatar da dugadugarka ba laqad kitta tarkanu ilaihim shay'an qalila kai kusan karkata zuwa gare su ka amince da kawarin da suka yi maka tayi idan da ka dauki kawarin su la azaqnaka di'fal hayati wa di'fal mamat. Ubangiji ta'ala yace la mun ninninka maka azaban rayuwa da azaban mutuwa thumma la tajidu laka alaina nasira. Sa'annan ba za ka taba samun mai taimako wanda zai kare ka daga azaban mu ba a wajen mu idan ka zo. Wannan fa ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam balle kai. To ayoyin da za mu karanta su a gaba su kuma miyagun ɗabi'u ne guda goma da so samu ne ya kamata mu yi darasi ɗaya ba tare da dogon sharhi ba. Miyagun ɗabi'u ne don na kafirai ne aka ambata, amma abinda zai baka mamaki sai ka samu wani musulmi duk ya haɗa su. Waɗannan miyagun ɗabi'u suna tare waje guda wala to sai kulla hallatin mahinin hammadin masha'in binamimin har zuwa ƙarshe guda goma Ubangiji ta'ala ya ambace su. Allah ya sauwake muna so mu yi amfani da wannan dama domin mu yi maraba da mai girma ciro mambauci hakimin cikin gari Alhaji Habibu Adamu Jumba wanda ya kawo mana ziyara a wannan majalisi na tafsiri. Mai girma ciro mambauci, muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka cikin wannan shugabanci. Lalle Allah tabaraka wa ta'ala ya baka masarautar da take da al'ummomi masu yawa a jihar Bauchi, domin mutanen da suke karkashin masarautar Bauchi suna da yawa kwarai da gaske. Mutanen da suke karkashin hakimcinka suna da yawa, saboda haka muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya maka jagoranci. Kuma wani lokaci dama an ce wato abin gadan gada ne, saboda kowa ya sani mai martaba sarkin Bauchi Malam Adamu Jumba, malam ma Adamu Jumba ka fi fada, ba Alhaji Adamu Jumba ba, saboda ɗabi'u waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi kyawawan ɗabi'u da kuma yadda ya yi sarauta ya yi jagoranci na wannan masarauta ta Bauchi, jagoranci daidai gwargwado kamar yadda shari'a ta yi bayani ba tare da zalunci ko kuma damfara ko cuwa-cuwa kamar yadda waɗansu sarakuna suke yi ba. Saboda haka daidai wannan gaba shi ma mahaifi za mu yi masa addu'a mai martaba marigayi Malam Adamu Jumba, Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta masa da shi da sauran abokansa da ƴan uwansa gaba ɗaya. Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi ayyukansu, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya jika yinsu da rahama. Sannan ku kuma ƴaƴansa da kuka biyo wannan layi, muna muku addu'a Allah ya muku jagoranci, Allah tabaraka wa ta'ala ya yi riko da hannayenku yadda za ku kwaikwayi ainihin mahaifinku wajen shimfiɗa adalci da kyakkyawan mu'amala tsakaninku da talakawanku da waɗanda Allah ta'ala ya ɗora a hannunku. Kuma wannan ziyara da aka kawo mana, Allah ta'ala ya saka da alheri, saboda mun ji daɗi kwarai da gaske. Ba mu taɓa tsammani mai girma hakimi a matsayinsa zai ziyarci wannan majalisi na tafsiri ba, saboda wani lokaci duk da kasancewa mu muna matsayin ƙanne ne, amma majalisin wani lokaci akwai ɗan fale-fale hakan nan. To shi yasa da fatan dai idan an je mun yi kuskure to a an karar da mu, saboda wani lokaci kun san tunda ni ma kullum ina fada a fada na taki, a fada na yi karatun boko, a fada na yi karatun addini, tun ina fada na fara tafsirin Alkur'ani kafin na fito waje. Saboda haka ni ma jini ne akwai ɗan tsofa ne randa ya taki to a mun a hankali. Kun ga idan maganan gado ya taso da wata rana fa zan zo in yi tafsirin nan da babban rawani, kuma duk wanda ya ce mun kule zan ce masa char. Allah tabaraka wa ta'ala ce muke mai girma ciro ma akwai littafin da aka kawo mana na ainihin kitabu tauhid, muna son mu dan bada abin nan mu baka a nan a matsayin abinda za mu iya bayarwa saboda ziyaran da aka kawo mana. Saboda haka kaɗan matsuna wannan kitabu tauhid ne wanda aka fassara da Hausa, wato wannan kitabu Tauhid wanda ya fassara wallafan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wanda Allah ya karbi ransa a ainihin shekara ta 1206 Hijriya, wanda ya fassara kuma shine Sheikhin Malami Sheikh Jafar Mahmud Adam, wanda Allah ya karbi ransa a 1428 AS shekara ta 2007, kuma wanda ya tattara shine Malam Amir Abdullahi Bature, wanda ya bita kuma shine Professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo. Wato an samu waɗanda suka ɗauki nauyin buga littafin, ya sa ana rabawa fi sabilillahi, saboda haka muna gabatar da wannan littafi. Allah ya saka da alheri, Allah ya saka da alheri. Mun gode ƙwarai da gaske. To masha Allah, yau masha Allah, masha Allah, mun gode insha Allah. Yawwa, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ko da yake mun shiga ainihin goman karshe, wanda ake tsammanin samun watan, wato ainihin daren Lailatul Qadr, wanda ake samun, ake tsammanin samun daren Lailatul Qadr. Saboda haka muna addu'a, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin وجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلين لها وأتمها علينا. اللهم اقضها وإيدنا ويسر أمورنا واشرى صدورنا وتقبل دعاءنا وأمن خوفنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا عزيز يا غفار. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.